m'as pas appelé, tu n'as rien fait.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren rana Asabar. 16 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin za a ce hukumar NCC mai kula da kamfanonin sadarwa a Najeriya ta ce lalata kayayyakin aiki da yawan haraji na daga cikin kalubalen da take fuskanta. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takeici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Karuruwan mutane ne suka taru a tsakiyar birnin London domin tunawa da ranar mutuwar Mahsa Amini, matashiyar yar shekaru 22 yar kabilar Kurdawa ta kasar Iran. Ta mutu a hannun yan sanda a shekarar da ta gabata a ranar 16 ga watan Satumba. Mutuwar ta haifar da zanga-zanga a duk faɗin duniya kan tsarin musulunci na Iran masu ra'ayin ƴan mazanjiya. Taron jama'ar na yau Asabar sun rike hotunanta tare da yin gangamin tunawa da matashiyar matar wadda ta rasu bayan da aka kama ta da laifin karya dokar da ta wajabta sanya hijabi a Iran. An gudanar da irin wannan zanga-zangar a biranen Rome da Berlin. Hukumomi a Iran sun yi kokarin hana bikin tunawa da ita kada ya sake farfado da zanga-zangar da ta mamaye kasar a bara. Wata kungiyar kare haƙƙin Kurdawa ta bada rahoton wani yajin aikin gamagari a yankunan Kurdawa a yau Asabar, inda ta yada bidiyo da hotuna na tituna da babu kowa da kuma shaguna duka a rurrufe. Guguwar Li na ci gaba da kakkarya bishiyoyi tare da yanke wutar lantarki ga dubun dubatar jama'a. Yayin da take bazuwa a New England da gabashin Canada, duk da yake har yanzu asalinta bai hauro kan tudu ba. Guguwar tana barazanar iska mai ƙarfin gaske da guguwa mai hadari da kuma ruwan sama kama da bakin ƙwarya a yau Asabar akan makeken fili a tudu. Masu hasashen yanayi sun ce har yanzu tana da hatsari duk da yake ƙarfinta ya ragu daga guguwa zuwa iskar guguwar da ta biyo baya. Ana sa ran za ta ƙara yin ƙasa da ƙarfin guguwa a kusa da kan iyakar Maine New Brunswick da yammacin yau Asabar, sannan ta juya zuwa arewa maso gabas ta wuce yankin Atlantic Canada a daren yau da kuma gobe Lahadi. Ƙarfar iskar Lee na ta tumbuke bishiyoyi bayan da tuni ruwan sama suka jika ƙasa a Maine mai cike da dazuka. Hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar kusan mako daya bayan iftila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,011. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin Libya a ƙarshen makon da ya gabata. Sama da mutane 10,000 suka bata a cewar kungiyar agaji ta Red Crescent ta kasar Libya. Kwanaki 6 kenan ma'aikatan ceto na ci gaba da tonon baragozan gine-gine domin neman gawarwaki da wasu mutane da watakila suka makale. Kungiyar Red Crescent ta tabbatar da mutuwar mutane 11,300 ya zuwa yanzu. Babban mai gabatar da kara na Libya Al-Sadiq Al-Sur ya ce masu gabatar da kara za su gudanar da bincike kan fashewar madatsun ruwa da aka gina su a cikin shekarun 1970 da kuma kudaden da ake bayarwa na hukuma na kula da su. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani ministan Ukraine ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makomar yakin da Ukraine ke yi da Russia zai fuskanci ƙarin jiragen sama maras matuƙa da ƙarin hare-hare da kuma ƙarancin jiragen ruwan Rasha. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage maras matuƙa na Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. Fedorov ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran cewa Ukraine na gwajin na'urorin leken asiri na wucin gadi da za su iya gano wuraren da aka auna da su da suka kai nisan kilometoci daga nisa. Da kuma jagorantar jiragen sama maras matuka duk da tabarbarewar matakan yaki da na'ura mai kwakwalwa. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayananta na sirri na yau da kullum kan Ukraine ta ce akwai yuwuwar gaske cewa Russia za ta ci gaba da amfani da makami mai linzami da ake harbawa ta sama kan Ukraine a cikin hunturu. Ma'aikatar ta ce shugabannin Russia sun ba da haske kan kokarin da suke yi na ƙara yawan kera makamai masu linzami. Kusan daya daga cikin kungiyoyin ma'aikatan hadaka na kamfanonin kera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a kan kamfanoni uku na Detroit. Suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa, kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye mai tsada daga kera motoci masu amfani da mai zuwa motoci masu amfani da wutar lantarki. Ta hanyar wannan zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin General Motors da Ford, kungiyar ma'aikatan na kokarin haifar da tasiri mai tsanani. An takaita yajin aikin ne a wuraren harhaɗa motoci uku a Michigan da Ohio da Missouri. Shugaban kungiyar ma'aikatan Sean Fain ya ce za a ƙara yawan wuraren kera motocin da za a yi zanga-zangar idan har kamfanonin ba su samar da ingantattun kwangiloli ba. Ma'aikatan suna neman ƙarin kashi 36 cikin 100 na albashin tsawon sama da shekaru huɗu.
Murtala faru sanya na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar NCC mai kula da kamfanonin sadarwa a Najeriya ta ce lalata kayayyakin sadarwa a wasu sassan kasar da yawan harajin da ake cajin kamfanonin sadarwa na daga cikin kalubalen da take fuskanta wajen tabbatar da kamfanonin sadarwa na samar da ayyukan sadarwa na zamani mai inganci da dukkan bangarorin Najeriya. Muhammad Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Azantawa ta musamman da manema labaru a Kano, shugaban hukumar NCC Farfesa Umar Garba Danbatta ya ce duk da kalubalen hukumar ta sami dimbin nasarori a 'yan shekarun da suka shuɗe. A cewar sa, a shekara ta 2015 akwai akalla rukuni ko shiyoyin garuruwa da ƙauyuka 217 da ba sa samun ayyukan sadarwa na tarhon wayar hannu, amma daga wancan lokaci zuwa bana adadin ya ragu zuwa 97.
An samu ci gaba na yawan mutane da suke amfani da wayar hannu, kuma an sami ci gaba daga waɗannan mutanen da suke amfani da wayar hannu nawa ne suke amfani da wato hanya ta bututu mai faɗi, wanda da bututunan mai faɗi mutanen ba su da yawa, da kashi 8.5 ne da cikin 100 na 'yan Najeriya wanda suke amfani da bututu mai faɗi na sadarwa. Amma yanzu wannan yanzu ya kai har mutane 50 daga cikin 100 wanda suke amfani da wannan bututu mai faɗi a hajin yanzu. Yanzu nan za ka iya shiga yana ka yi abin da za ka yi ka gama ka tafi kai sauran harkokinka.
Ya ce ko da yake zuwa shekarar da ta gabata hukumar ta yi nasarar sayar da sinadarin sadarwa na fiye da dalar Amurka miliyan 800 a matsayin kudaden shiga ga gwamnatin Najeriya, amma suna fama da kalubale wajen rage farashin sinadarin datar shiga yanar gizo ga 'yan kasa.
Muna da gungun data a inda ake wato sauke ta in ta shigo kasan nan a tekun Lagos. Muna da wayoyi manya-manya da suke kawo data nan Najeriya, wanda a Lagos abin yake. To abin da ya rage ai shi ne yanda za a tunkuɗa wannan gungu na data da shigo ko ina cikin ƙasar nan shine matsala. Wannan kuma za a iya yi idan an tanadi hanya ko hanyoyi. Su kamfanonin sadarwa su suke da wannan alhaki, amma kuma gwamnati akwai abin da za ta yi wajen rage musu haraji. Mu kuma muna sa ido muna ba gwamnati shawara cewa ai haka su tunkuɗo data dinnan ta wadatu ko ina.
Wanda yake Farfesa Garba Umar Danbatta bai yi cikakken bayani ba kan matakan da hukumar ta NCC ke ɗauka domin hana miyagu masu tada ƙayar baya da garkuwa da mutane amfani da layukan waya, ya ce suna aiki kafada da hukumomin tsaro da nufin cimma nasara. Yana mai cewa sun samar da cibiyoyin sadarwa na katta kwana a jihohi 31 daga cikin 36 na fadin Najeriya. Dangane da yadda kamfanonin sadarwa ke aika sakonni barkatai ga masu amfani da wayoyin hannu kuwa, shugaban hukumar ta NCC ya ce,
to mun hana a sa wato customer ya shiga wani tsari na sadarwa wanda ba a samu sahali wasa ba. Wannan mun hana doka ce.
Wata kididdiga daga hukumar ta NCC ta nuna cewa 'yan Najeriya na amfani da layukan sadarwa na wayar hannu guda miliyan 218, yayin da ake amfani da layuka miliyan 160 wajen hada-hadar intanet a kasar ta Najeriya baki daya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin da zuwa muku ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A nan Washington DC abubuwan muna cewa karfe 4:40 na yamma. Yanzu kuma sai mu koma gefe mu bar Ibrahim Almasi Garba ya gabatar mana da shirin mana.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji kashi na uku na ansar tambayoyi kan tarihin ƙungun Kano, dalilan yinsu da kuma lokutan da aka yi su da dai sauransu. Mai tambaya idan an tuna dai shi ne Sama'ila Abubakar Kano. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga Farfisa Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda zai dora daga inda ya yi bayanin yadda aka gina kofofi shida, sannan aji yadda aka ci gaba da gina wasu kofofin kamar yadda ya ce.
Lokacin Sarki Muhammad Rumfa Kano tare da bunƙasa, sai ga akwai buƙatar a ƙara girman garin, faɗin garin da kuma kofofi. To shi daga kofar Tuji, ko da ake kira kofar Wambai, sai ya ƙara gini, sai ta zo ta aka yi kofar mata. Sai aka je aka yi kofar Dan Agundi, sai aka je aka yi kofar Na'isa, ka gani, sannan sai aka yi kofar Dogo, kofofi huɗu shi ya yi. To kaga bangaren gidan sarki ne yanzu, kaga duk daga baya aka lokacin Muhammadu ma aka shigo da su cikin gari. Da a waje
ba zalar ta wajen Mandauri, ta kamar titin Mandauri din nan.
Kaga an shigo da nan wajen gidan sarki, ƙauyen su Gwangwazo, duk an shigo da su cikin Kano. Ka gani duk inda yake wajen su Galadanci din nan, wajen su Hausayen da ake, duk aka shigo da su cikin Kano. To saboda haka cikin garin Kano, to lokacin shi kuma Muhammadu fa kenan sai ya ƙara kofofi goma kofofi huɗu sai suka zama goma. Kaga lokacin gijima su da Yusa an yi kofofi shida. Bayan shekara 300 ko 400 lokacin Muhammadu fa, shi kuma sai ya ƙara kofofi huɗu.
So amma daktar, kafin ban katse ka ba, anancin da yanzu wannan bayanin naka ya ce ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin Kano, bayan Kano ta burinkasa a lokacin Muhammadu Rumfa misali. Da kenan gidan sarkin Kano a ina yake?
Yau gwada cikin gidan sarkin Kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen Dala, inda ake kira tsakanin Madabo da Zaitawa, to Garki. A nan tsakanin Madabo da Zaitawa da Garki, a nan gidan sarki yake yanzu. Duk an rarrabe sun zama gidaje, amma da asali nan ne gidan sarkin Kano. A nan cikin gari nan bakin kasuwa, in ka wuce jujin yan labu ka je dai Garke, dingon dai yanzu wajen ko wajen ofishin wakilin Arewa, to daga gabas, to nan ne a nan gidan sarki yake. Lokacin Muhammadu Rumfa shi ne ya ga Kano ta yi girma, saboda haka daman kuma shi ne kamar Galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su Gwangwazo da sauransu, yana mulkinsu kamar shi ne daga cikin ko kuma hakimin wajen. To da ya zama sarki, tun da dama a ce yake ya yi gidan makama a nan yake zaune. Saboda haka da ya zama sarki sai ya ce, to ai Kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba, sai gina sabuwar fada, shi ne gidan sarki na yanzu. To kuma sai aka ƙara katan ganuwa wacce ta shigar da gidan sarki ya zama cikin birni, to shi ne ƙara kofofi huɗu ta nan ɓangaren. To shi kuma bayan shekara kamar 100 bayan shi, sai aka samu sarki Muhammad na Zaki. shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaƙi da suka tsina sai ga yayi an yi ɗuli wajen shekara ɗaya ko biyu sarki bai dawo ba sai ce me zai yi ko ya burge sarki ne sai ce abin da zai yi ya burge
sarki ne nan da sarki yakan yin tafiya haka ko da ke tafiya ce ta yaƙi ko
yaƙi ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna sadaukar da ransu don su kare mutuncin ƙasarsu su ba sata suke yi ba su so suke su kare mutuncin jama'arsu ba kuɗin jama'a za su dauka su ci ba
sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaƙi
yi kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba domin da ya kare martabar wajensa ko a lokacin Fulani ya an yi wannan sarki Abdullahi maje Karofi sai ya shekara biyu a wajen takai da Sumaila domin ya kare martabar Kanawa daga hare-haren mutanen Ningi. Saboda haka shi yasa in suka mutu za ka ji mai dukiyarsu ne suka bari saboda haka abin takaici ne ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun don ya arzata kansa ya zama wani ya kece raini to su na wancan lokacin mutuncinsu da komai ya ta'allaka da kare mutuncin jama'arsu akan wannan sun yarda su mutu kuma in suka mutu za ka cewa ba su da komai duk abin da suka bari na ƙasa ne na dukiyar jama'a ne wanda ya haushi ne zai gaje su yanzu sarkin Kano ne yanzu sarki Muhammadu Sunusi duk motocin da yake amfani da su ai da an dauka na sarki Ado Bayero ne amma kaga na masarauta ne amma yanzu shugabanni yanzu suka bar gwamnati ne da me suke tafiya
ababan hawa
to shi kenan to abin da ya magana ne to saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da aka to su ne mutuncin garin da kake in ka ga yanzu kamar ba su da amfani to kakannin su ne mutuncin garin su ne kuma suka kare su ko suka sa garin ya zama aka zo kana cin gajiyarsa in yanzu ka zage su to ba ka san tarihi ba ne amma inda ka san tarihi to girmama su za ka yi to ba wannan ce a gabanmu wadda shi ne
da sarki Muhammadu Rumfa ya tafi na zage
shi kuma da ya zo sai aka kara kofo sai aka sake kara girman Kano
a baya ka ce ya tafi ya ce sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya yi shi ya tafi abu ne
a karni na 17 kenan saboda haka wamban Kano da aka bari kongari sai ga jama'a suna da tutuwa saboda zaman lafiya da aka samu daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina to ga sarki can ya tare su ana ta fata kashi saboda haka mutane yan kasuwa suna samu suna shigowa sai jama'a suka dada yawa to sai aka ga cewar inda gidaje suke sun yi kadan a dada shigo da wani filin a fada ganuwa to saboda haka fada da ganuwar sai shi kuma wamban Kano na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan gani shema Aminu Kano sai ya bude Kano sai ya je kofar Kabuga sai aka kara fadinta daga nan bangaren sai aka je aka yi kofar Kabuga a gani sai aka zo aka yi kofar Duka Wuya sai aka zo aka yi kofar Gadan Kaya to shi ne fadada ta daga nan wajen sai aka shigo da wannan filin sai ya shigo cikin garin Kano
zama 13
basu kai ba tukuna 13 sun kai dai kamar 11 a lokacin to saboda haka sai kuma lokacin da Turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a Kano sun kawo ruwan famfo sai aka yi magudanar ruwan famfo a fan shekara to saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tankin ruwa da yake akan goron dutse to ta yaya za a tinda duk ba da laci ba da inda za ka iya shigowa sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa sai sarki lokacin zamanin sarki Abdullahi Bayero sai aka yi kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wacce in kaɗa za ka ɗauki hanyar Ɗorayi to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu a gane ko saboda haka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa middle wacce ake kiranta Rumfa College yanzu to sai aka ce to ita ma ai kofa wadda daga cikin gari ɗalibai za su iya fita ba tare da wahala ba sai aka yi sabuwar kofa kaga an kara biyu kenan to sai suka cika 13 to su ne tarihin su zuwa dai zamanin sarki Abdullahi Bayero aka gama gina kofofi suka zama 13 dai
ga alama tambayoyin na shi Malam Sa'idu Abdullahi kama kara ɗaya su amma kuma ya ce dan ka yi mana bayanin amfanin su da kuma misali a shekarun misali da aka gina su da wanda ya gina su baya ga dalilan tsaro nan da ka ambata da kuma wannan na baya-baya da kace an yi kofar famfo sakamakon samar da ruwan famfo na farko a Kano da aka yi injin ruwan a cefan shekara ana so a turo shi Kano. To akwai su dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke?
To ai shi ne babban dai abu shi ne tsaro. Babban abu shi ne tsaro. Idan ka duba Malam Mahmud za ka cewa ko gida ne yanzu zaka shiga yana rufe dole sai ka kwankwasa sai an san kuma waye shi a yanzu zaka shigo Kano waye ke sanin ka shigo waye ke sanin
babu
to an di sani saboda haka yanzu Kano ta zama bata da gata kowa zai iya shigowa lokacin da kun ba sani ba sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko mai ko baka da yadda zaka amma da baka isa ba a lokacin zuwan nan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda yazo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wai dan kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka saga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka bi ta hukuma tunda akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesosin da suke wajen ma masu haɗiye mutane mesoshi masu haɗiye mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC makarantar ƴan matan ta WTC wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din wallahi mesoshi ne suke cinye akuya zaka suna kukan ƴan akuya to a lokacin duk nan kewayen duhuwa ce ta ƙarshe baka isa ka ratsa ba ko doki bai isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda ya isa ya shigo Kano sai da safe kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda haka ba za ka samu bako a Kano ba in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma to wannan tsaro kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na tarihin kofofin birnin Kano. Yanzu a madadin mai an samu na tambayar Professor Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To madalla a gaida Malam Ibrahim wannan shirin da yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samu mu ta yanar gizo ta addressin voahausa.com ko shafukan mu na sada zumunta na Facebook Twitter ko kuma Instagram a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 5:07 na yamma kafin muka ga shirinmu na gaba a shakata da wannan to madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yace bai sani ba ko Jado Sancho zai sake bugawa Manchester United wasa nan gaba. Sancho mai shekaru 23 yana atisaye shi kadai ne ba tare da sauran ƴan wasan ba bayan da yayi kirarin daura masa laifin rashin sa shi cikin ƴan wasan da suka buga karawa da Arsenal. Ten Hag ya sanar cewa dalilin da bai amfani da Sancho ba a karawar saboda kwazon sa a atisaye ya ragu. An tambayi Ten Hag ko zai sake saka dan kwallon wasan sai yace bai sani ba. Sancho ya yi jawabi a kafar sada zumunta amma daga baya ya goge Manchester United wadda ta buga wasa hudu da farawa kakar ta bana a Premier League. Ta ci wasanni biyu a gida wanda ta doke Wolves da Tottenham Forest amma ta yi rashin nasara a wajen gidan Tottenham da kuma Arsenal. Leonardo Bonucci zai maka Juventus a gaban kotu bisa zargin rashin mutunta shi. Mai tsaron baya na Italia Leonardo Bonucci ya sanar da shirin daukar matakin shari'a akan tsohon club dinsa Juventus saboda zargin da yace war bata mutunta shi yadda ya kamata ba. Bonucci wanda ya koma Union Berlin cikin watan Agusta a kyauta bayan takardama tsakaninsa da mai horaswa Mise Milano Allegri da ya kai ga kauracewa atisaye a cikin tawagar Juventus yace ko shakka babu yana ji a ransa cewa an ci zarafinsa a yanayin da ya raba gari da kungiyar Bonucci mai shekaru 36 yayi kirarin cewa kotu zata kwato masa hakkinsa kan cutarwar da Juventus karkashin jagorancin Allegri ta yi masa. Lamarin da ya sanya na tattauna da Adamu Ibrahim Chiroma mai sharhi akan wasanni a Nigeria wanda yace
lallai bamu taba ganin irin haka ya faru a bangaren kullon kafa na duniya ba, ganin cewa shi Leonardo Bonucci yana ganin kaman Massimo Allegri a coachin Juventus kenan yayi masa rashin mutunci wanda ya tilasta shi ma har yasa ya dakata da contract gidansa wanda aka cewa ya terminating contract da shi. Wannan ina ganin wannan zargi zai zamanto kaman bude fage ne ma wayansu yan wasanni kamar da na fada. Wannan abubuwa mu taba ganin shi ya faru ba, amma ina ganin zai amfani da wannan dama ba za a rasa wayansu abubuwa da yake dama yake nema ba. Ana ganin cin mutuncin sa din yana iya amfani da shi ya kai abun da ake cewa ko Italian FA ko kuma daga baya ya kai shar court of arbitration na bangaren wasanni. Wannan ya nuna cewa bude fage ne ba za a rasa wayansu yan wasanni kamar da na fada da zumba. Ronaldo irin haka ya faru da shi in baka manta ba lokacin da ya bar Juventus ya dawo Manchester United wanda ya zargi Eric Ten Hag ya ci mutuncin sa wanda yake aje shi a benchi wanda a karshe mun kalli ya je wata kafa wanda aka ce Piers Morgan show wanda yayi maganganu daban-daban akan masu kungiyan kuma yayi maganganu akan cin mutuncin sa. Wannan yasa suka dakatar da contract din sa yanzu ya koma Saudi Arabia. So muna ganin wannan ba bangare ne daban-daban wanda za a iya bude fage don a dakatar da irin wannan matsalolin da yake faruwa tsakanin kungiyoyi ko da coach ko kuma da yan wasanni.
Alado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Lado yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Sarfilo a takaice, ɗaruruwan mutane ne suka taru a tsakiyar birnin London domin tunawa da ranar rasuwar Mahsa Amini, matashiyar 'yar shekaru 22 'yar ƙabilar Kurdawa ta ƙasar Iran. Ta mutu a hannun 'yan sanda a shekarar da ta gabata a ranar 16 ga watan Satumba. Mutuwar ta haifar da zanga-zanga a duk faɗin duniya kan tsarin musuluncin na Iran masu ra'ayin mazinjiya. Guguwar Lee na ci gaba da kakkarya bishiyoyi tare da yanke wutar lantarki ga dubun dubatar jama'a yayin da take bazuwa a New England da gabashin Canada, duk da yake har yanzu asalinta bai hauro a kan tudu ba. Guguwar tana barazanar iska mai ƙarfin gaske da guguwa mai hadari da kuma ruwan sama kama da bakin ƙwarya a yau Asabar a kan makekin filin tudu. Hukumomin ƙasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin ƙasar da ke gabar teku, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar kusan mako ɗaya bayan iftila'in da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,000. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a faɗin gabashin Libya ƙarshen makon da ya gabata. Wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makumar yakin da Ukraine ke yi da Rasha zai fuskanci ƙarin jiragen sama marasu matuƙa da ƙarin hare-hare da kuma ƙarancin jiragen ruwan Rasha. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage masu matuƙa marasu matuƙa na Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 ton a shekarar bara. Kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a a kan kamfanoni uku na Detroit.
To madalla a gaishe ka. To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Lahadi, inda za mu kama ku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a iya zirca bakanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu kin a madadin Murtala Faruk Sanyin na ita na kawo muku shirye-shiryen namu na yau. sai wadda ta taimaka ta bada umarni wato Fion Nandudu. Har ma da injiniyan Mateo Malama Zainab. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.